Magema Minista, na tabbata kana sanin da halin da ake ciki a Najeriya, musamman arewacin Najeriya. A cikin kwanaki kalilan da suka gabata, mutane kusan 700 da wani abu aka sace a 400 a Maiduguri, 286 'yan makaranta a Kaduna, 15 a Sokoto da sauransu. Me ake game da wannan al'amari da yazo ya faru a Najeriya ko yake faruwa a Najeriya yanzu?
To, assalamu alaikum. Aliyu, ka san ita ma harkar yaƙi irin wannan haka yake. Abinda zan ce wanda dai mutane za su iya ji shi ne, muna aiki tukuri, in ka ɗauki na Maiduguri, za ga yanzu inda ake samun matsala Maiduguri ne kaɗai, kuma ita ma ta ragu da gaske. To, akwai aiki da muke yi tukuru, na faɗa da mutanen nan sosai da sosai, wanda mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo. To, dole su yi yunkuri na nuna wa mutane cewa za su iya yin wani abu wanda zai taɓa gwamnati ya lalata aikin da ake, kuma ya sa gwiwar sojoji ta yi ƙasa. To, mun ga sojojinmu kar gwiwar su ta yi ƙasa a wannan, kuma sun bi suna ta yi, kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da tafiya ba. Domin aikin da ake ana yin sa sosai, wanda suke ƙasa a wannan wuri sun san cewa sojoji na aiki sosai. Daga mun shiga Sumbisa, an gama an yi taking over Sumbisa, kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi, ana ta turawa. Al'ada ce ta irin waɗannan mutane, in an takura da yawa su firtikit su wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a, ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauki hankali a kan sauran ayyukan da ake yi.
So, kana jin masu yin waɗannan sace-sacen yara ɗin mutanen Boko Haram ne, ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu satar yaran nan, 'yan makaranta da mata da sauransu? Wasu su sama da
babban rukun na ma magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno, wannan magana ce ta 'yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata ɗin, wato waɗanda suka tuba ne. Saboda haka mutanen sun ana bi, kuma da yardar Allah za a kwato su, don har kamar 5 ko 6 sun kuɓuta sun dawo, kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa, kuma za mu bi mu kare wannan abin.
To, kafin
mu wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne, wato bandit ne da wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest, su ne kamar suka haɗu su uku, group uku, wato daba guda uku suka kai wannan hari, kuma muna biye da su, mun san abin da muke yi, kuma muna bi, kuma da yardar Allah za a kwato su. Kuma shi ma abin da ya faru, duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaimi, suna bin mutanen, suna fatattaka su. Lokacin da fatattaka sun rasa makamai, sun rasa kayan aiki, sai suka fara zarukowa Abuja, suna ɗaukan mutane high profile, wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa su je su sai makamai. Wannan Allah ya ba mu nasara, abinda suka fara yi a Abuja muka dakile wannan, aka samu sauki a Abuja. To, shi ne suka je yanzu suka ɗauki wannan yaran da tunanin cewa ƙasa za ta yi ca a kan gwamnati da sojoji na yanda za su zo su ci da abinda suke so, babban kuɗi a ɗauka a basu su sai makamai.
Abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki, sanin cewa Kaduna tana ɗaya, in ma ba ita ce a sahun gaba ba, tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa, haɗa da sojoji da makarantu da sauransu. Wannan ba karo na farko da ake sata yare bana a Kaduna. Me kake ji yake sa mutanen nan suke shigowa cikin makarantu da rana, tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba tare da an tinkale su ba?
Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da saƙo. So, waɗannan mutanen suna nan da masu ba su labari, suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar, sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi. Muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yanda za a rinƙa samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su barnar domin a dakile su a hana su fitowa. Amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da ka je da saƙon da ka je za ka samu sojoji, balle zama irin namu na Najeriya wanda yake muna da ƙauyuka caɓe-caɓe ko'ina kuma wurare daban-daban, kuma wasu da yawa wasu babu yawa mutane ma a wurin.
Yanzu akwai wani abu da ake na neman waɗannan yaran da sauran matan nan na Maiduguri da na Kaduna da na Sokoto da sauran wanda aka riga aka ɗauke don karɓo su a maido su ga iyayensu?
Ana aiki tukuru na ganin an samo su kuma an dawo da su. Kuma yau gaba ɗayanmu da ni da Minister of State da su Service Chiefs ɗin da shi shugaban sojojin mun zauna an tattauna mun ji tsarin da suke yi da yanda ake yi na ƙoƙarin fito da su. Bayan wannan mun sake zama da shi National Security Advisor an daɗa shawarwari kuma da yadda Ubangiji muna gani shawarwarin da muka ɗauka da hanyoyin da muka ɗauka za mu iya samu yaran nan insha Allah nan ba da gajiya ba.
Excellency, wasu na ganin hanya mafi sauki ko kuma sauƙaƙawar da su waɗannan mutanen ɓarayin mutane suke gani na a sauƙaƙe suke zuwa suka mutane kuma su nemi fansa ko kuɗin diya a biya su, wanda wani lokaci za ka ga unguwanni da ƙauyuka ana tattara kuɗaɗe na biyan su domin a karɓo waɗannan mutane ɗin. Mutane ne suke biyan su wannan kuɗi diya ɗin, ba gwamnatoci suke biyan su. Ba ka ganin wannan ne yake daɗa ƙarfafa cigaban wannan aƙida ta satar mutane?
Ka san wancan na yi magana da doka ce ta ƙasa da ta hana biyan diya, balle kuma a zo ana talla ana harhaɗa kuɗi ana cewa za a je a biya diya. Lalle ne gaskiya ne in ka kasa kaya baka siyar ba, ka kasa gobe baka siyar ba, dole ka haƙura da wannan sana'a. To idan za a sami sauƙin biyan diyan nan muna gani za a sami sauƙi. To amma mutane za su ga cewa an sace naka, ya za ka yi duk halin da za ka shiga ka karɓo shi za ka shiga ka karɓo shi. To amma azama ta rage tamu na yanda za mu yi mu kare wannan sace-sacen mutane, kuma mu ga yanda za mu yi in an sata ɗin da hikimomin da za mu sa na tsarin kimiyya yanda za mu rinka karɓo mutanen nan babu matsala. Kuma muna tattauna akan haka, kuma muna ƙoƙari akan haka, kuma da yardar Allah za mu samu bakin zalar.
Abin godiya ga Allah ne cewa ba ko ina a cikin arewacin Najeriya yake fama da wannan matsala ba, akwai jihohin da ba sa da matsalar nan. Alimisali Kayi Gwamna a Jigawa, wannan bai faruwa a Jigawa, bai faruwa a Kano, bai faruwa a Bauchi da sauransu, ba fata ake ya faru ɗin ba. Amma akwai wani abubuwa da kuka yi a jihohinku da ke sa wannan abun baya faruwa a cikinsu?
To kamar in ka bi tarihin yanda zamantakewa yake akwai bambanci. Kamar shiga mu tun azan da manoma da makiya ana zama lafiya, kuma gononin da suka wuce duka wanda aka yi na Jigawa sun kula da mutuncin makiyaya, sun bar musu hanyoyinsu na shanu na zuwa kiwo, kuma sun inganta wuraren kiwonsu wanda hannu ma na zo na taron na inganta. Kuma ana duk abin da za a yi ana sa Fulani mazauna a wurin a ciki, saboda haka ko masu zuwa su wuce suka zo sukan haɗu da na gida domin a zo a san an wuce lafiya ba tare da rigima ba. So asali babu rigima a wajejenmu tsakanin Fulani da manoma ko wanda ake wacce ta shahara. To kuma gwamnatocin suna ta ƙoƙarin duk abin da ya taso na rashin jituwa a daidaita shi cikin mutunci da girma. To babu wannan junan da ya yawa da ya kawo abin da yake faruwa a wasu wuraren yanzu. To wannan sa'ar da muka yi da na yake nan abin da na gada kuma na ɗora na ci gaba, kuma ya zamana mun taɓa jawo Fulani kusa da mu duk abin da ake yi na gwamnati da ake da manoma sun ana yi da su. Kuma Allah ya sa muka sami zaman lafiya, domin ko wani abu suka gani na ba daidai ba su suke ba mu labarin cewa wannan abin ba daidai ba ne zai iya kawo tashin hankali, kuma gwamnati mu shiga mu gyara.
So kana jin wannan abin da yake faruwa yana da alaka da irin yadda ake zaman doya da manja a wasu wurare da su waɗannan ƙungiyoyin Fulani da sauransu, ko da yake wasu rahotanni na nuna cewa su masu sata mutane ba wai Fulani kaɗai ba ne, mutane ne kawai masu neman kuɗi zunzurutansu kawai.
akwai masu satan mutane daban, amma in ka kula abin da ya shahara ga ai rigima ce ta aje a kona gidaje, a kashe mutane, a kona gidaje a tafi. Har ya zamana kuma aka gano wasu baya suka gano su fara satan mutane da mun samu kuɗin da za su sai makaman da za su yi wannan fadan da shi. Amma asalin abin in ka ji aiki ke juna ce da rigima a tsakanin mutane ya kawo wannan rigimar. Su Fulani suna maganar an kore musu shanu, an hana su zaman lafiya, kuma an ki ba su an ki musu adalci. Su kuma mutane suna ga Fulani suna ba daidai ba. Wannan rigimar da suka taso su suka fara sa kikicina wanda ya shahara ya balaga ya zama wannan abin da ake yi wanda ya kai har ana satan mutane.
Yanzu aka na magana cewa a bayo jihohi dama su kowace jiha ta kafa rundunar ta 'yan sanda, wasu jihohin ma irin su Zamfara, su Sokoto, naga sun kafa kungiyoyi da ba na 'yan sanda ba ne amma na masu tsaro ne, masu gadi na jihohi da yankuna. Ka goyi bayan abbar jihohi su 'yan sandan kansu?
Irin wa'annan da ake yanzu akwai gyara babba a ka, domin yanda ake kara zube mutum ya dauki pump action babu training, wato ba a koyar da shi ba, ya tafi shi kansa ya sa kansa a cikin matsala. Ko da za a yi irin wannan, ai akwai yanda tsarin da aka yi a Borno wanda yake suna aiki, su wa'annan mutanen suna aiki hannu da hannu da sojoji da 'yan sanda. To idan irin wannan tsarin aka yi aka gyara, watakila ya taimaka. Amma a yanzu yanda aka fitar da tsarin yanda yake, ba na jin yana taimakon zaman lafiya.
Ya magana 'yan sandan jihohi fa, kana goyon bayan shi?
Magana 'yan sandan jihohi har yanzu ana tattaunawa da shi, domin mun sa a duba amfani da rashin amfani. Muna jiran mu sami rahoto cikakke, tunda ba fili na bane balle in ce yanke take ga abin da nake tunani a ka. Muna jiran wato committee of experts su ba mu labar mai cikin gani a ciki.
A matsayinka na ministan tsaro, me kake so ka ga iyayen da yaran su suke hannun ɓarayi a halin yanzu?
Muna so mu ba su hakuri, kuma mu taɓa jaddada musu duk abin da Allah ya shirya jaraba ce daga Ubangiji. Idan aka yi hakuri aka bar masa, Allah zai kawo sauki kuma zai taimaka. Sannan in daɗa ƙarfafa su cewa muna iya ƙoƙarinmu mu kawo musu 'ya'yansu gaba ɗaya lafiya, lau ba kwarza ne da yardar Ubangiji.